Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, ko kuma a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan yammacin ranar Litini 18 ga watan Afrilu. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran.
A yau Litinin ake sa ran shugabar Brazil Dilma Rousseff za ta mai da martani dangane da wato kaddamar da shirin tsigeta saboda zargin cin hanci da rashawa. Shugaban Iko da ya ce adadin waɗanda suka rasu bayan zirga-zirgar ƙasar da ta afkawa ƙasar zai ƙaru sosai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na'am da shirin komawar shugaban ƴan adawa zuwa Juba domin a kafa gwamnatin haɗaka.
To, kanin labaran kenan. Za a ji cewa sojojin Najeriya da ƴan Boko Haram na can suna fafatawa a yankin Damasak da Kareto na jihar Borno. Idan mun kada Jamhuriyar Nijar kuma, za a ji cewa an kama ƙwayar da kuɗinta ya kai sefa miliyan 15. Za kuma a ji inda aka kwana game da shari'ar ɓoye dukiya da ake ma shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki. Idan mun koma Jamhuriyar Nijar, za a ji cewa ƴan adawa sun jinye ƙauracewa majalisar dokokin ƙasar da suke yi. Yusuf Harande na tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan aiko, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Litinin ake sa ran shugaba ta Brazil wato Dilma Rousseff za ta mai da martani dangane da kaddamar da shirin tsigeta daga kan karagar mulki saboda zargin cin hanci da rashawa. A jiya Lahadi, ƴan majalisar wakilan ƙasar suka amince da a ci gaba da binciken shugabar, inda suka tura batun ga majalisar dattawan ƙasar wacce za ta duba ta ga ko ya kai ga a tuhumi Rousseff. Ɗaya bayan ɗaya, wakilan majalisar mai membobi 513 suka bayyana ƙuri'unsu a na'ura mai amsa kowa, wanda hakan ya janyo murna da aka sun hakan a tsakanin ƴan majalisun. Sakamakon ƙuri'ar da aka kada ya nuna cewa wakilai 367 sun amince da Atumu Rousseff, yayin da 137 suka zaɓi aka sun haka. ‘Yan jam’iyyar shugaba Rousseff sun ce wannan wani yunƙuri ne na juyin mulki, yayin da ɓangaren masu adawa ke cewa hakan ya yi daidai.
Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tô constrangido de participar dessa farsa.
Wani mai goyon bayan a tsige shugabar kenan yake cewa dama muna tsammanin wannan sakamako, mun kuma jima muna yunkurin ganin cewa za a samu sauyi, kuma wannan sauyi za a fara shi ne daga yanzu.
Adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar girgizar ƙasar da ta afkawa ƙasar Ecuador na ci gaba da ƙaruwa. Shugaba Rafael Correa ya ce mutane 272 ne suka rasa rayukansu, kuma ana kyautata zaton adadin zai ƙaru sosai, yayin da aƙalla mutane 2,500 suka samu raunuka. A lokacin da bala'in ya auku, shugaba Korea yana ƙasar Italiya, inda ya yi maza-maza ya katse ziyarar tashi domin komawa gida ya shirya ayyukan kai ɗauki. A lokacin da yake jawabi a Manta, wato ɗaya daga cikin wuraren da girgizar ƙasar ta fi shafa, shugaban ya ce yanzu an fi mai da hankali ne wajen neman waɗanda suka tsira da ransu. Ya kuma ce akwai alamu da ke nuna cewa akwai mutane makale ƙarƙashin wato ƙaraguzai. Wannan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 ita ce mafi muni da ta faru a ƙasar tun bayan wacce aka gani a shekarar 1949 a yankin Ambato, wacce ta kashe dubban mutane.
A yau Litinin, kotun kolin Amurka za ta duba matsayar bakin hauren da yawansu ya kai miliyan 4 da ke zaune a nan ƙasar babu cikakkun takardun izinin zama. Hakan zai faru ne idan alƙalan kotun suka ci gaba da sauraron ƙarar da aka shigar kan mataki wato na gashin kansa da shugaba Barack Obama ya ɗauka kan batun shigar baki cikin nan Amurka. Matsayar da alƙalan za su ɗauka za ta iya yin tasiri akan matakan da shugabannin gaba za su ɗauka na gashin kansu kan wasu batutuwa. Kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da shigar baki a ƙasar ta Amurka ya zama muhimmin batu a zaben da za a yi a wannan shekara. Ƙarar wacce za a saurara tsakanin gwamnatin Amurka da jihar Texas za ta yi dubi ne kan ko matakin da shugaba Obama ya ɗauka a shekarar 2014 wanda ya shure wasu ka'idojin shiga wato kasar gefe ya wuce ko ya wuce guna da iri wajen aiwatar da wannan sabon mataki. Ana saran lauyoyin gwamnati za su gabatar da hujjojin cewa gwamnatin tana da hurumin yin gashin kanta kan batun shigar baki kasar.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Gambia ta kare kanta kan cafke wasu shugabannin yan adawan kasar da masu mara musu baya da ta yi. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dinkin Duniya ke kira ga gwamnatin da ta yi maza-maza ta sake su ba tare da gindaya wani sharadi ba. Amurka ma ta yi Allah wadai da lamarin inda ta ce matakin tsare mutanen ya yi tsauri ganin cewa sun fito ne suna zanga-zangar lumana. A ranar Asabar ce jami'an tsaro suka tsare shugaban babbar jam'iyyar UDP Useni Darboa tare da wasu masu goya wato masu goyon bayan su. Akwai kuma bayanai da ke nuna cewa sakataren tsare-tsaren jam'iyyar Solo Sandan ya rasa ransa sanadiyar azabtar da shi da aka yi. Sai dai ministan yaɗa labaran ƙasar Sherif Bojan ya ce ba shi da wata masaniyar cewa wani da yake tsare ya mutu, amma kuma ya ce waɗanda ake tsare da su sun karya dokar da ta hana yin zanga-zanga ba tare da izini ba.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya gana da shugaban Sudan ta Kudu da na yan adawar ƙasar a yau Litinin, inda ya kira da su yi hanzarin kafa gwamnatin wucin gadi wanda mataki ne da ake ganin zai kawo ƙarshen yaƙin basasan ƙasar. Wannan ganawa da Ban ya yi da ɓangarorin biyu ta wayar talho na zuwa ne yayin da shugaban yan adawar Riek Machar ke shirin komawa Juba, babban birnin ƙasar, inda za a rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa mai daraja ta ɗaya domin kafa gwamnatin haɗaka da shugaba Salva Kiir. Majalisar Dinkin Duniya ta yaba da matakin da shugaba Kiir ya ɗauka na karɓar Machar a Juba, sannan ya yi kira ga shugaban da ya aiwatar da matsayin da aka cimma ta samar da tsaro a shirin da aka cimma a watan Agustan da ya gabata. A ɗaya ɓangaren kuma Ban ya yi marhaban da shawarar da Machar ya yanke ta komawa Juba, inda ya neme shi da ya haɗa kai da shugaba Kiir domin kaucewa tashin hankali.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga jihar Borno na arewa maso gabashin Najeriya, inda sojojin Najeriya da 'yan Boko Haram ke fafatawa bayan wani kwantan ɓaunan da 'yan bindigar suka yi ma sojojin Najeriya a yankin Damasar da Kareto. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda ta waya.
Na'am, wato haka yake Malam Ibrahim, kamar bayanai da muka samu na nuni da cewa yau da Asuba misalin karfe 6:30 haka nan wasu mahara suka kai wa sojojin Najeriya hari a garin Kareto da ke karamar hukumar Mobar a arewacin Borno, wanda kuma ke kyau sanin cewa shine yanki guda, wato karamar hukumar Mobar din kenan, shine yanki guda da ya sauwa a hannun waɗannan mahara, wato na 'yan kungiyar Boko Haram.
To ko ka sami tuntubar ɗaya daga cikin jami'an sojoji, ka ji halin da ake ciki a ta ɓangaren nasu?
Na'am, kamar su jami'an tsaro ma na soja sun fitar da sanarwar cewa lalle an kai wa rundunansu na bataliya wato ɗaya uku hari a nan garin Kareto ɗin, kuma za su yi mana ƙarin haske, sai dai babu cikakken bayanin da suka yi. Bashin wannan kuma na samu zanta da ɗaya daga cikin jami'an sojan da ya samu ya tsallake rijiya da baya sakamakon wannan hari, ya so mai yin magana ta wayar tarho game da irin yadda abin ya wakana, inda yake ce mun sun je gaskiya iyakansu magazin guda biyu da aka ba su babu ƙarin sun dai makamai a hannunsu, kuma akwai wata motar guda da ake kira APC ta lalace. To suna kokarin gyaran wannan motar kenan, sai waɗannan mahara suka fito musu suka dinga buɗe musu wuta, cikinsu har da 'yan ƙunar baƙin wake guda uku, amma sun samu nasarar harbe wasu 'yan ƙunar baƙin wake guda biyu daga cikin waɗannan mahara. Sannan su kansu sojojin wasunsu da dama sun jikata sakamakon wannan hari ko kuma wannan kwantar ɓauna da waɗannan mahara suka kai musu.
To shin ko akwai batun rasa rai ta ɓangaren sojojin Najeriya?
Eh, kwarai da gaske an sami ni cewa kamar shi wannan jami'in da ya samu tsallake ya ce kwarai da gaske mutanensu da dama sun rasa rayukansu, kuma su ma sun yi kokari kwarai da gaske sun samu sun hallaka wasu daga cikinsu, ciki har da waɗannan 'yan ƙunar baƙin wake. Amma da shike ka san kowa yana gudun ceton rai ne, na kansa ba wanda zai ce a wancan lokaci ya tsaya ya kira ya abubuwan da ya faru, amma kwarai da gaske mutanensu sun jikata. sannan daga to ɗayan bangare ma tunda ai musu ba zata ne wato kamar an musu kwantar kauna ne a wannan yanki da kare to din yace kware daga ci akwai wannan rasa rayuka da ake daga nasu bangare na jami'an tsaro
to daga ina yan bindigar sukan fito ko suke ruga su bace
to da ce ka san Malam Ibrahim wannan matsala ya shafi kasashen da suke makwabta da Najeriya Niger da Chad da Kamaru kuma kamar da nima bayani wannan gari ko kuma wannan karamar hukuma suna makwabta da waɗannan kasashe to ta iya yiwuwa duk lokacin da suka ji zafi a nan su tsallaka zuwa can in sun ji zafi a can su tsallako zuwa nan har dai zuwa lokacin da Allah zai kawo ƙarshen wannan lamari
to wani hali ake ciki yanzu shin an shawo kan lamarin koko da har yanzu ana kan fafatawa
eh bisa bayanai da muke yi da shi kafin wayar ta kaza ya nuna min cewa gaskiya a halin yanzu haka an dai ci gaba da fafatawa ne saboda suna kokarin za a sake ɗiban jami'an tsaro ne daga wani bangare kuma a kai.
Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga.
To Allah shi kyauta a kuma gaida Haruna. Bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda jami'an tsaro a ƙwanni suka bankaɗo wani yunƙuri na jigilar wata ƙwayar da kuɗinta ya kai sefa miliyan 15 zuwa Turai bayan an taho da ita daga ƙasar Benin aka bi ta Najeriya. Haruna Mamman Bako gare ka.
Rundunar tsaro ta birnin Ƙwani ta yi wani wagegen kamun ƙwaya daga hannun masu safarar ƙwayar ta ƙasa da ƙasa wadda kuɗaɗenta ya kai sefa na gugar sefa har miliyan 15. ‘Yan sandan sun cabke mai ɗauke da wannan ƙwayar ne da ya ɓullo ma jamhuriyar Nijar daga tarayyar Najeriya a hanyar wani gari da ake cewa Kalmalo a cikin ƙaramar hukumar mulkin Ilelar jihar Sokoto. Wannan ƙwayar dai an fito da ita ne daga Faraku ta ƙasar Benin aka ɓullo da ita ta Najeriya kamin a take ke jamhuriyar Nijar da neman a tsallaka da ita zuwa arewacin ƙasar a ɓuce da ita zuwa tarayyar Turai. Ƙwayar dai na kumshe ne a cikin waɗansu kumusa 212 a lokacin da 'yan sandar suka damƙe mutumin da ke ɗauke da ita yana bisa mashin. Kuma a lokacin da ake gabatar ma manema labarai ƙwayar da mutanen da 'yan sanda suka kama ɗauko da ga wanda ke ɗauke da ita bisa mashin da kuma wanda ke sabke shi mai gabatar da ƙara da sunan gwamnati a babbar kotun birnin Ƙwani yana cewa shima shugaban gundumar birnin Ƙwani da ya halarci wannan gabatarwa ta wannan mutanen da kuma ƙwayar a yau da safe ya yi kira ga al'umma da ta ƙara taimaka ma jami'an tsaro domin cimma nasara a cikin waɗannan ayyuka ga Abbas Sarkin Abzin. Ƙarshen rahoton kenan Haruna Mamman Bako na birnin Ƙwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙwani a jamhuriyar Nijar.
Haka yake a kuma gaida Haruna bari mu koma Najeriya mu ji inda aka kwana game da shari'ar ɓoye dukiya da ake ma shugaban majalisar ƙasar wato Bukola Saraki bayan ɗan wato jira da aka yi a yau da safe ga dai Madina ta waya.
To a yau dai sun sake gurfana a gaban alkali Ɗanladi Umar a safin yau Litinin ɗin nan 18 ga wata. To amma sai aka samu wani cikas kaɗan inda shi lauyan gwamnati wanda yake tuhumar shi Bukola Saraki ya zama ba shi a kotu a daidai lokacin da ya kamata ya gabatar da shaidu a ci gaba da wannan shari'a. Saboda haka sai aka ce to bari a ɗan ɗaga zuwa rana wajen ƙarfe 1 kenan agogon Najeriya. To a yanzu haka maganar da muke da kai an dawo cikin kotun nan an kuma fara shari'ar nan kuma cewa akai za a ci gaba ne fa ba ƙaƙƙautawa har sai an gama wannan shari'ar. Kenan ma'ana za a ci gaba yau Litinin talata laraba in ma har shari'ar ta kai juma'a to za a ci gaba har ran juma'an nan su yi zaman shiri da shedun su gaba daya har a gama wannan shari'a a yanke hukunci a wannan kotun da'ar ma'aikata abin da yafi daukan hankali yanzu shine yawancin sanatoci da suka fara bin shi a lokacin da aka fara wannan shari'a har wuri ke cika makin har da wasu ma daga majalisar wakilai to sun dan jaye a yanzu ba su da yawan yadda suke a fadin farko
to shin kina ganin wannan na da nasaba da tabargazar kundin Panama koko dai wani abu ne daban
to gaskiya kundin Panama ba za a ce ba ta yi tasiri ba gaba daya domin idan ka biye wa abubuwan da ke bullowa a kafafen yada labarai ko ta yanar gizo wato masu sharhi na kan sharhi a talabijin ma ana yi a gidajen rediyo ma ana yi sai dai kuma a yanzu wannan shari'ar ita abin da take fuskanta ita ce batun cewa bai bayyana kaddarorinsa ba ba dauko wani abu daga kundin Panama ba yanzu tukuna
to Madina da ike shi wannan kundi na Panama na da alaka da boye dukiya da manyan mutane kan yi kuma daman can shari'a ce ake masa da ke da nasaba da batun boye dukiyar lauyoyin gwamnati ba sa alakanta kundin Panama da batun boye dukiyar da ake masa zargi
ka san abu ne mai wuya idan aka bi sharuɗan shari'a a yadda aka shigar a kan shi shi ne kawai abin da za a fuskanta a yanzu ka ga maganin kundin Panama ya taso ne a bayan an fara wannan shari'a amma lallai ilahi ba za mu fudda tsammani ba na cewa ko da nan gaba yana yiwuwa wasu su ɗauki wannan abin na kundin Panama su ce su kansu za su shigar da ƙara kotu tunda ba ma sunan shi saraki kaɗai ba akwai da yawa waɗanda suka yi riƙon muƙaman gwamnati a Najeriya da sunayensu ya bayyana a wannan kundi na Panama.
Alƙali nura da duniya, alƙali nura da duniya, an yi shari'a mai yawa.
Haka dai kuma a gaida Madina, bari mu sake komawa jamhuriyar. Bari mu sake koma jamhuriyar Niger inda 'yan adawa suka janye ƙauracewa majalisar dokokin ƙasar ko me ya faru ga Sulaiman Mumbarma ɗaya daga cikin ƙusoshin 'yan adawar kuma sakataren jam'iyyar MNSD Nasara Tijjani Abdulkadir wanda ya ce.
Wato manyan dalilai waɗanda suka samu ka yanke wannan hukunci shi ne yanayi ne na siyasa a cikin ƙasar mai saki. Lalle mun ce da farko. Ba za mu zuwa mu zamana ba ko da yake ce dama ce ne mukai mun dan dakatar da aikin mu cikin majalisa ga yanda muke ganin rawar da gwamnatin nan ke takawa suna nan suna ta aikata abubuwa waɗanda idan muka ci gaba da kawance ma musamman ma majalisa da zaben ƙaranan hukumomi to za mu shiga cikin wani wata babban matsala a cikin ƙasar mu to dangance da haka ne bayan dogon nazari muka ce za mu ci gaba da yin kokowa amma daga ciki za mu mai da deputocin mu su koma majalisa za mu dawo cikin INEC din kuma za mu tai kokowa ta zabubbukan karanan hukumomi har gobe muna ci gaba da cewa zaben ba a yi shi cikin ka'ida ba zaben an yi shi cikin takama constitution da dokokin zabi na kasar mu
sai dai akwai alamar wasu daga cikin magoya bayan ku ba su yarda ba da wannan shawara ta ku ko kuma ba su ji dadin wannan mataki da kuka dauka ba
duk abin da kuka an yi shi ne bayan doguwar shawara tare da dukkan jami'u waɗanda ke cikin wannan gungu amma kamar yadda ka sani wani bi akan samu ƴan tsirarren mutane waɗanda ba su fa'inci abin da ake nihi ba amma muna sa ran su ma kankansu za su ganewa idan ta miƙe
za ta yi talakawa su yi dibin cewa ai shugabannin kofa sun yi amai sun lashe
a babu zancen amai a lashe kamar yadda na gayi ita siyasa abu ce wanda ke son hange wanda ke son tunani wanda ke son nazari
shin SJ wannan mataki ba zai iya kawo tarwatsewar kawancen nan naku na kofa ba
har yanzu magana da nake maka nan babu ta baraka tsakanin mu ta hin mu tare muke shawara mu guda ce hangen mu guda ne lissafi mu guda ne kuma koko guda ce
kawancen siyasa ba fushi yake ba kun ba maza ake ba
to gaida Barma yanzu kuma bar mu koma gefe guda Yusuf Harande ya gabatar mana da shiri na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba
allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara
jama'a masu sauraron shirye-shiryen mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar talitinin tare da fatan kun wani lafiya Allah ya sa haka amin summa amin a cikin shirin namu na yau za ku ji irin halin da ilimi yake ciki musamman a jihar Borno duk da cewar an yi ittifaki kan rikice-rikicen 'yan ta'addan kungiyar Boko Haram shine sanadiyar koma bayan ilimi ba kawai a jihar Borno ba har ma da makotanta a rahoton da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya hada muna wanda ke ƙara bayyana da buƙatar da ake da ita ta gaggawa wajen gyara makarantu da tallafa ma jama'ar yankin a ta bakin wasu kaɗan daga cikin mazauna yankin har yanzu ba su ga wata hoɓɓasa daga hukumomi ba na yunkurin dawo da martaba ilimi a yankin al'ummar karkara a jihar Borno musamman na garin Chibok suna ƙara roƙon gwamnatoci a duk matakai da su dubi Allah su daine musu alƙawalin mazuru dangane da gyara da inganta makarantu a yankunan.
Dare dam to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane.
Jihohin Borno da Yobe na ɗaya daga cikin jihohin da ke cima baya wajen harkokin ilimin zamani wadda sakamakon rigingimun 'ya'yan kungiyar Boko Haram ke da jefa jihohin cikin wani halin kakanikaye sakamakon kona makarantu da kashe ɗalibai da ake kyautar zanjewa 'ya'yan kungiyar Boko Haram na yi wanda hakan ya sa aka rufe makarantun har fiye da shekaru biyu a jihar Borno wannan dai ba ƙaramin ƙalubale bane da ke addaban al'umman wannan yanki ko yanzu hakan ma dai wasu ƙananan hukumomi da 'ya'yan kungiyar Boko Haram suka daidaita babu makarantu a halin yanzu wanda mafi yawan wadannan ɗalibai ke cigaba da gararan ba a cikin birnin Maiduguri yayin da kaɗan daga cikin masu galihu iyayen su kan tura su zuwa makarantu masu zaman kansu an dai kunna makarantu da daman gaske musamman ba makarantun primary sakamakon irin waɗannan rigingimu na yan kungiyar Boko Haram din na dai ziyarci wani ƙauye a karamar hukumar Dambuwa dake kudancin Borno wadda na so ma tambayan wasu iyaye
me sunan garin kace
Girjan Primary School
a karamar hukumar
Dambuwa local government da muna na makaranta yanzu ba makaranta
me faru yanzu ba ku da makaranta
dalilin Boko Haram
akarbe makaranta
lokacin su zo suka kone mana makaranta bayan suka konewa malami ba su samu zama ba mu kamu ba mu samu zama ba shine dalilin da yasa aka hana mana makaranta
kamar tun wata nawa yanzu ba ku da makaranta
at least ya kai shekara ne
ba ku karatu kenan anan
ba mu karatu ba malami ba makaranta ina za mu samu daman karatu
haka ma cikin garin Chibok inda aka kwashe dalibai fiye da 200 iyayen waɗannan yara dai sun nuna damuwar su ne game da makomar kananan yaran yanzu hakan ke tasowa ba tare da samun karatu ba
mala bacuwar yanzu ba mu da makaranta muna nan yanzu muka zama kamar mutane jahilai ne amma gashi an rusar makaranta an ce za a gina ba a gina ba primary ma ba yi ba yayan primary suna zube nursery suna zube to a yi taimako a tayar mana da makaranta wanda ya rage a yi bayan su ma za su tashi su zama mutum to wannan shine muna bukata
sai dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashet Tima ya alƙawarin sake gina wannan makaranta na garin Chibok da ya daura alhakin rushe wannan makaranta a kar gwamnatin tarayyar da ta shuɗe
wannan makarantan ku na ce gwamnatin Borno za ta gina gwamnatin tarayya ce ta zo ta kwace ta ce za su gina a cikin wata shida suka rushe minister Okonjo Iweala ita ce ta zo ta yi ground breaking ceremony da kuma manya-manyan Chibok dake Abuja
wannan batu na ilimi ba dai ga makarantu kadai ya tsaya ba har ma abin ya shafi malamai inda aka yi kiyasin cewa cikin wannan shekaru biyar da aka dinga fama da rigingimun 'ya'yan kungiyar Boko Haram an rasa fiye da malamai 400 sakamakon kisan gilla da 'ya'yan kungiyar Boko Haram din suka yi masu a cewar shugaban kungiyar malamai na jihar Borno wato Comrade Bulam Abiso
wato malamai yanzu a kiyasin mu a yanzu haka kusan 400 da 'yan kai waɗanda suka rasa rayukansu kuma ma babban abu guda ɗaya na kusa kafin a Borno kadai kwana biyu kafin a kwashe wayannan 'yan matan Chibok din haka ma malamanmu a Gamman Secondary School Jikwa wayannan yaran sun shiga musu suka kashe wajen 16 suka tafi da iyalansu kwana biyu kenan kafin a yi wannan na Chibok din har yanzu su ma ba mu ga inda iyalansu suke ba
duk da irin wannan kalubalen tsaro dai jami'ar Maiduguri ba ta dakatar da koyarwa ba wanda kuwa cikin mako nan ne ma dai ta yi bikin cikan shekarunta 40 da kuma yaye wasu dalibai kamar yadda mataimakin shugaban jami'a Union Professor Ibrahim Jodi ke cewa
kuna rashin tsaro da aka yi fama da shi a wannan jaha kusan wasu kamfanin al'amura da dama sun katse harkokin su a nan jahar Borno sun bar jaha amma kodi da rana ɗaya ba ta ba yunkurin rufe wannan jami'a ba kuma me ba ku kwarin guyon haka
to da farko al'amari ne in yazo maka sai ka mika wa ubangiji to mu gaba daya abinda muka zo muka lura da shi cewa to fa wannan ubangiji ne tura mana ba abu ne da zamu guje shi mutuwa ko a ina ita ce na karshe abinda zai iya faruwa da mu
yanzu haka dai kusan dukkanin makarantun da ke kauyuka ko kuma kananan hukumomi a kodin suke musamman ma inda ayyan kungiyar Boko Haram suka kai wa hari da gwamnatin jihar Borno Hassan Abdulkashir Tima ya alƙawarin sake gina wasu makarantun na zamani
so mu gina abinda ake kira mega babban primary school a wajaje uku a kowace senatorial zone tare da UBE classrooms 24 a kowace gari
wannan hali je da harkar ilimi ya fada waɗannan jihohi na Borno da Yobe abu ne da ke buƙatar matakan gaggawa ganin yadda aka dauki shekaru da dama ƴaƴan marasa galihu ke ci gaba da gararan ba akan titina yayin da ɗayan bangaren kuwa ƴaƴan masu hannu ne shuni kan samu kansu ne cikin makarantu masu zaman kansu wanda kuma hakan ke nuni da cewa talaka dai har yanzu shine a baya kan harkokin ilimi
masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka a jihar Borno Haruna Dauda Biyu da Julie Lazarus Gresham mai bada umarni ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bissalam
amma da mata don wazanni cewa
a gaida Yusuf to yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma saurari kuka aiko mana
bari mu fara da sakon Safara'u Haƙili Zamani Almajira Mulun Fashi wanda ya ce to ƴan majalisar tarayyar Najeriya ya kamata ku mai da hankali wajen yi al'ummar ku aiki tun kafin dare ya yi muku sai kuma sakon Ali Abdullahi Doran Baga wanda ya ce muna jajantawa mutanen garin Yar Tsaba na jihar Zamfara bisa harin ɗan bindiga da ya sanadiyar mutuwa da kuma jikkata mutane ya kamata kamfanin samar da wutar lantarki na Kaduna Electricity Distribution Company ya shawo kan matsalar karancin wutar lantarki da ma rashin ta a yankunan karkara na jihohin Kaduna Kebbi Zamfara da kuma Sokoto sako daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa sai kuma sakon Alhaji Abbas Baffa Chaledi jihar Bauchi Najeriya wanda ya ce bayyanar manyan jami'an tsaron Najeriya a gaban majalisar dattawa don jin ba'asin su akan batun gano ƴan matan Chibok hakan yayi daidai Allah ya tabbatar mana da alherin sa a wannan zaman da za su yi domin ceto mutanen da aka garkuwa da su shi kuma Hamza Galadima birnin Kebbi cewaye a gaskiya tafiye-tafiyen da shugaban kasa Babu Buhari ke yi hakika mu al'ummar Najeriya mun fahimci cewa yawo ne mai muhimmanci da fatan Allah ya sa kullata biya kudin sabulu amin
to yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
rahotanni daga Najeriya na cewa dakaran kasan na can suna fafatawa da ƴan kungiyar Boko Haram a yankin Damasak da Kareto a arewa maso gabashin kasar a yau litinin ake sa ran shugaba wato to Brazil Dilma Rousseff za ta mai da martani dangane da kaddamar da shirin tsige ta daga kargan mulki saboda zargin cin hanci da rashawa a jela da majalisar wakilan kasar suka amince da a ci gaba da binciken shugabar inda suka tura batun ga majalisar dattawan kasar wacce za ta duba ta ga ko ya kai ga a tuhumi Rousseff adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar girgizar kasar da ta afkawa kasar Ecuador na ci gaba da karuwa shugaba Rafael Correa ya ce mutane 272 ne suka rasa rayukansu a wannan girgizar kasa
to mai saurare da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fagida tawagar su za su gabatar yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa da Julie Lesgration wacce ta hada mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan Washington DC ke muku fatan alheri ku ta lafiya sai kuma anjima.